Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Aure dai shine ginshikin al'umma kuma zamantakewa tsakanin mace da mijinta yana haifar da kauna wacce take taka muhimmiyar rawa wajen ƙarin danƙon kauna da soyayya. To sai dai kuma idan muka yi la'akari da yadda wasu suke muzunta matansu a wasu lokutan ma har ya kai ga yi mata illa ko ma rasa ranta baki daya. Misali ko shine labarin da aka tashi da shi a ranar 12 ga watan Yunin wannan shekara a jihar Edo, inda wani mutum ya harbi matarsa a hannu a sanadiyar bata kammala dafa abinci ba akan lokaci, lamarin da ya kai ga ta rasa hannunta na hagu. Wannan shine maudu'in da zamu tattauna a kai a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. To shirin ciwon ya mace ya karbi bakuncin Jummai Madaki wacce take aikin sa kai da taimakawa mata masu fama da matsalar cin zarafi a jihar Plateau, da kuma barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da barista Hassana Mai Rigatila, ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a Abuja, wacce ne mata tambaya a game da abin da ke haifar da cin zarafi a cikin kwantakiyar aure, sannan wasu hanyoyi za ta iya bi wajen kare kanta daga cin zarafin mijin nata.
Farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba. Ba wanda zai so ya ba da diyarsa aure a je ana ci mata zarafi. Na farko shine yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci miki zarafi, muna da kungiyan agajin shari'a wato Legal Aid Council of Nigeria, muna da FIDA inda zaki je ko kuma ki rubuto petition dinki zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, wato department ne wanda yake kare yancin bil'adama. An dauki alada an hada shi da addini. Alada dai da addini dai ba abu ɗaya bane. So da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi, sai su ku yi hakuri mu ma da hakuri muka zauna. To zamani ya wuce wanda ƴatan mace dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiruwa don iyaye sun ce sun yi zama da hakuri har ya kawo ga rashin rai. A addinin Krista ana ce for better for worse. Amma if worse come to worse come, ai ba abin da zai saka ka zauna. Ka zauna a kashe ka a rasa rai a ba mu iyaye hakuri ba shi bane. Kuma a addinin Krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi ga inda za bi, na dai san dai ana sulhu. Wato dattawa da kuma fastoci sukan zauna ne su ji koke-koken, amma ke kina da izinin ki dauki matakin da ya kamata a ce kin dauka don ki tsare ranki da kuma na yayinki. Hukumomi na nan, zaki iya zuwa police station, zaki iya zuwa kungiyan agajin shari'a wato Legal Aid Council, kina iya zuwa FIDA, International Federation of Women Lawyers, kina iya zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, ki kawo kukanki ko kuma karan. Sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in kai aure ka dinga musguna ma mace. Allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata, ana takurawa mata, ana kuma kashe mata. To ni zan yi magana ne nan da babban murya. Ya kamata hukumar shari'a ta dauki mataki masu tsanani. Duk wanda aka same shi yana musguna ma matan shi, hukuma ta dauki mataki mai zafi. Domin in ta dauki mataki mai zafi kuwa, alabar shi in aka yi certain example da mutum daya, kowa ya shiga ruwan hankalinsa. Sannan kuma ni a gani na shine ya kamata ne ana musguna ma mace kar ta yi shiru ta fita ta faɗa, domin in ciwo na damun ka in ba ka je gurin likita ba, likita dai ba wai zai biyo ka gidanka bane zai tambaye ka me ke damun ka ba. Mata su dinga bude baki suna magana. Muna nan kullum muna kan faɗakarwa. A gudi baki a yi magana, shiru bai zai taimakawa ba. Idan har baki faɗi ba, ba wanda zai san damuwan da yake cikin gidanki, sai kin fita kin ce ga damuwanki. Sai Allah kuma ya taimaka a ce ga inda za a bi a samu saukin wannan ciwo. Abu na biye shine al'adunmu na Afrika bai taimaka ma mata ba. Sam, amma ni ina farin ciki da addinin Musulunci wanda ya ba da asalin doka da kuma yanayin yanda za a yi rabon gado. Ina mai kira ne da babban murya, duk macen da ta gan ana musguna mata ko ana takura mata, kar ta yi shiru. Sannan ta nemi hukumar hagajin shari'a, ko ta nemi FIDA, ko ta nemi Citizens Rights Department a Federal Ministry of Justice, ta zo ta kawo kukanta ko galaba shi in Allah ya yarda ta samu taimako sannan kuma limaman addinai su dinga fadakarwa a masallatai sai ta fadakarwa a coci musguna ma ya ta mace ba shi da kyau domin karfin ya ta mace da namiji dai ba daidai bane zaka iya garin zuciya kwashe ka dauki abu mai karfi ka je sai ka gani kila ma baka yi ne dauke rai ba garin zuciya sai ka gani ka buga ta a mummunan wuri rai ya tafi an shayin haka a taimaka limamin addini a taimaka ana fadakarwa sannan fannin shari'a kuma a taimaka a kwace ma mata yanci domin kowa mace ce ta haife shi ya kamata a taimaka a kare mata sannan kuma a kwace musu yanci
a wata hirar da nayi da barista Amina Umar Hussein a baya nayi mata tambaya a game da dalilin da yake sa mace ta ci gaba da zama a gidan mijinta koda ko yana cin zarata kuma mecece mafita
duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewarsu wanda kuma da aka bin kididdiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajensu. So gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abinda masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin tabuwar hankali rashin samun cikakken abinda ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da ƴaƴanta da irin waɗannan makamancin abubuwa to gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta Afrika kuma musamman ƙasar mu Najeriya mutane ne wanda muke da riko da addinin mu addinin nan zai iya zama addinin musulunci zai iya zama addinin kristanci zai iya zama addinin gargajiya to duka dai waɗannan addinan namu zamu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwar mu wato duk al'amuran mu addinin mu ya mamaye su so kai tsaye zaki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ke musu su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da mujami'u na bauta saboda duba ga waɗannan addinan namu babu inda a cikin waɗannan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata ko suka yadda a tozarta ta ko a watsa kimarta ko a wulakanta ta duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan so ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen wa'azantarwa kuma a dage wajen bawa ƴaƴa mata ilimi saboda ilimi shine gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta ilimi ya danganta na addini ne ko kuwa na zamani dukkansu suna da amfani yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya rayuwarka ta duniya da lahira shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka koda baka yi aikin gwamnati ba
to malama jimai kina aiki da matan da ake cin zarafin su wani dalili suke baki na ci gaba da rayuwa da mijin da yake cin zarafin su kuma wace shawara zaki baiwa mata da ma iyaye domin kare rayukan ƴaƴansu
babban damuwar da ake samuwa shine ta gefen iyaye ba a so a ci cewa ƴar wane ta koma gida don ta kasa zaman gidan aure so so da yawa iyaye suna mai da ƴaƴansu maganan za a ji kunya a ce ba musu tabiya mai kyau ba da sauransu wani lokaci kuma rashin abin yi ne yakan kawo a zona dole cikin wannan wahalar na fitufa da ƴaƴana fa me zan ba su ci wani lokaci kuma za ce na fita na ba ƴaƴana fa wa zai lura da su so irin wannan yakan sa mata su zauna ba za su bude bakinsu su yi magana ba don tsoron za su bai ƴaƴansu tsoron kuma in na fita da ƴaƴan ko na fita ni kaɗai ya zan je in yi rayuwa muna roƙon iyaye in ƴarki ta kawo irin wannan damuwa a yi kokari a gyara court tana ba da wata 6 in ba su gyaru ba a kara musu wani lokaci so kar a ajiye yarinya don mu iyaye muna jin kunya kar a ce yar mu ta dawo gida to da dawo gida da ranta ko kuma ta dawo akwatin mutuwa wanne shi mana mu iyaye mun san mama da yaya gaskiya abinda ba za a yi raba bane amma yakan kai ga a rabu don kila a dawo hadu akwai kungiyoyi masu wanda za su iya taimako kamar fida a police station ma akwai gender desk inda ake karban irin wannan damuwan ga rapa ga ministry of women and social development tuna iya taimakawa a duba a fada babban abun shine a bude baki a fada yana taimakawa
anan ne zamu dasa aya a cikin shirin ciwon yamace na wannan mako sai a biyo mu a cikin shiri na gaba idan Allah buwayi gagarar misali ya mana ararai yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzu nake cewa mu huni lafiya.